أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا حكي أخوانا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليات أثبت لأن ما أفكين سركي da ya hada mu a cikin wannan gari na malumfashi a cikin wannan jiha ta Katsina a wannan rana mai albarka don tattaunawa da kuma yi wa juna nasiha akan abin da ya shafi zamantakewa aure. A babu ko shakka dukkan dan adam musulmi yana girmama aure. Domin wani tsari ne da Allah Maɗaukakin Sarki ya samar don ci gaba da samun tsatson ɗan adam. Allah Maɗaukakin Sarki ya halice mu a bayan wannan ƙasa don mu bauta masa, kuma ya samar da mu a bisa tsarin yadda za mu dinga yaɗuwa, yadda tsatson ɗan adam zai dinga ƙaruwa. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara aure tsakanin namiji da mace, domin ta nan ne za a samu zuriya, wanda wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan makasudin yin aure a cikin addini, shi ne a yi aure a samu ‘ya’ya da jikoki. Wannan tsari da Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya yi mana tsari ne mai kyau, babu wani tsari da ya fi shi kyau. Da Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara ɗan adam zai wanzu a bayan ƙasa, amma ba ta hanyar aure ba, ta hanyar kibarkatai, to da rayuwa ba za ta yi mana daɗi ba. Ba mu iya gane ‘yan uwanmu sai ta hanyar aure. Mutum bai gane waye baban shi, ba ya sanin wace ce mahaifiyarsa, ba ya gane ƙannan shi ko yayyen shi, ba ya gane ‘yan uwan shi sai ta hanyar aure. Inda babu aure, to da ɗan adam ba zai gane waɗannan abokan rayuwar tashi ba. Don haka aure ɗaya ne daga cikin manya-manyan tsare-tsare da addinin musulunci ya zo da shi don ɗan adam ya rayu rayuwa mai kyau. Allah Maɗaukakin Sarki ya yi umarni da aure a cikin Alƙur'ani mai girma, kamar inda Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa fankihu ma zaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Allah yana magana da mazaje yake ku aure abinda ya muku daɗi na mata biyu ko uku ko huɗu. Mahallin shahida cikin wannan aya umarni da Allah ya bayar na cewa a yi aure. Hakanan a wata ayar Allah Maɗaukakin Sarki ya yi umarni da auren da waɗanda ba su da aure, wa ankihu al-ayama minkum, ku auren da waɗanda ba su da aure daga cikinku, sawa'un mata ne ko maza. Allah ya magana da waliyai da iyaye da su auren da su. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna shi ma ya yi umarni da aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Maza Allah ce ya ku taron samari, duk wanda ya sami iko da dama ta iya rike aure, ta iya bada haƙƙin aure, manzon Allah ya ce ya aure. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard, ya fi sanya mutum ya kame ganin shi, kuma ya fi sanya mutum ya kiyaye al'auransa, ba zai fada abinda Allah ya haramta ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aure duk wanda ya karanta tarihi zai ga manzo Allah ya aure mata ya 11 yayi wafati ya bar mata 10 ya bar mata 9 sannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi aure sannan malamai sun yi ijma'i akan halaccin yin aure to dan haka aure ibada ne addini ne duk da cewa malamai na kasa hukuncin aure zuwa ga yanayin shi wanda zai aura akwai wanda aure yake zama wajibi akan shi wanda ba zai iya rayuwa ba sai da aure kuma yana da halin yin aure in bai yi auren ba zai fada cikin wani hali to anan aure ya zama wajibi akan shi akwai wanda aure yake zama mustahabbi ne akan shi ya aure shine wanda yana da halin yin aure duk da zai iya rayuwa babu auren to amma yana da hali to wannan ana so ya aure malamai mana cewa akwai wanda aure yake haramta akan shi shine wanda idan ya auren ba zai iya rike auren ba zai cutar da matar ko saboda rashin lafiya ko yanayin halitta almuhim aure ibada ne addini ne wannan gaba ta cewa aure addini ne tana da matukar muhimmanci mazanmu da matanmu mu fahimce ta mu gane cewa aure ibada ne idan muka yi aure yana kunshe da abubuwa na samun lada masu yawa shi yasa a shari'a wanda yake da aure kuma yake kiyaye dokokin aure ba zai zama daidai da wanda bai da aure ba saboda akwai ibadoji da mai aure yake wanda bai da aure ba ya yi idan muka binci zaman aure ko yin aure ibada ne zai sanya mu maza mu samu sauki da rage damuwa na kan irin wahalhalun da suke cikin aure kuma mata za su samu sauki da damuwa na irin wahalhalun da suke cikin aure domin duk wahalar da mace za ta yi a gidan miji in za ta karfake niyyar ta taidan neman lada Allah zai ba ta lada bal ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna su mata yana cikin jihadi nasu shine zaman aure domin a cikin aure akwai wahalhalu da bukatu da ake bukatar mace ke wa mijinta shi yasa shari'a ta kirawo shi da nau'i ne na jihadi inda babu fada a cikin shi babu yaki saboda abin da yake ciki na wahalhalu na hidima da mace za ta yi wa mijinta to idan ke mace kika bayyana aure ibada ne za ki yi haƙuri ki zauna kuma da wannan haƙurin da za ki da wannan ibadar da za ki ce zama kina samun lada mai yawa amma daga lokacin da mace ta ɗauki aure cewa al'ada ce ko lokaci ne dole sai ta yi aure amma tana ganin ba wani abu take na ibada ba to za ta zama tana yin zaman auren ba tare da tana samun lada a wajen Allah maɗaukakin sarki ba ya ku yan uwa masu girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne babban abin koyo dukkan mu musulmi babu da wani wanda ya fi manzon Allah kowaye a wannan duniya komai girmansa komai matsayinshi komai ɗaukaka shi bai kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba to da haka idan muna so mu samu rabauta duniya da lahira to sai mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda yake hikima ta Allah sai Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mutum manzon Allah yana da halitta ta mutane yadda ma'ana muke da fuska muke da hannu muke da tabuka muke cin abinci muke zama muke tafiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake manzo Allah yana zama manzo Allah yana tafiya manzo Allah yana yin bacci manzo Allah yana tashi daga bacci manzo Allah yana magana duk waɗannan ayyuka da mutane suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wannan halitta da Allah ya yi ta manzo Allah ta mutum ya yi ta ne bisa hikima saboda idan da manzo Allah ba mutum bane illa manzo Allah aljani ne to da ba za mu iya koyi da shi ba domin halittar mu da ta aljanu ta sha bambam shi aljani Allah ya ba shi dama ta canza kama ta canza yanayi zai iya fitowa a wani yanayi daban sannan kuma yana yin ayyuka na gaggawa fiye da mu yadda mu dan adam muke yi yanzu aljani daga nan sai ya tashi ya yi tafiya mai nisa cikin lokaci kankane ya zai dawo wanda mu mutane ba ma irin wannan aljani zai iya ɗaukan abin da mu ba za mu iya ɗauka ba saboda ƙarfin mu ba ɗaya ba mu ƴan adam an halicci annabi adam wanda shine babanmu daga taɓo daga yango amma shi a aljani asalin shi daga Iblis an halice su daga wuta ne, kun gama ana daga abinda aka halice mun sha bamban. To sai aka yi manzon Allah ya zama mutum don mu iya kwaikwayon shi, wanda da aljani ne sai mu ce ba za mu iya yin abinda yake yi ba. Wannan hikima ce ta Allah. Kasancewar manzon Allah mutum sallallahu alaihi wasallama, Allah ya zaɓe shi, ya aiko shi, ya bebeta shi, ya darajata shi, ya ba shi matsayi mai girma babu kamar shi a cikin wannan halitta gaba ɗaya. To sai ya zamana manzon Allah ya yi aure, sai mu koma gidan manzon Allah sai mu ga yayi a wannan auren nashi, kuma me ya aikata mu kwaikwaya, sannan me ya yi umarni mu yi. Abinda ake so ga namiji yayin da ya yi aure shi ne ma'ana ya kiyaye dokokin Allah akan matar. Yayin da mace ta yi aure ana so ta kiyaye dokokin Allah akan mijinta. Abinda ake so, manzon Allah ya yi bayanin haƙoƙin mace akan miji da kuma haƙoƙin miji akan matarsa. Kowane ɓangare sai ya ba da nashi haƙoƙi din. Tunda yanzu muna tare da mata ne, to zan mu ba da ƙarfi akan abin da ya shafi mata. Ana son ke mace ki wa mijinki ɗa'a da biyayya. In an ce ɗa'a da biyayya shi ne idan ya ba da umarni ki aikata, idan ya hana abu ki hano. Duk abin da ba saɓan Allah ba ne, ba saɓa wa Allah ba ne, idan mijinki ya ce yi ki aikata. Duk abin da ba saɓan Allah ba ne, in mijinki ya ce bari ki bari. Ba a yi wa mutum ɗa'a a cikin abin da yake saɓan Allah, kamar yadda manzon Allah yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Manzon Allah yake yana kan mutum ya ji ya biyayya cikin duk abin da aka umarce shi, sai dai an umarce da saƙon Allah to kada ya ji kada ya biyayya. Don haka daga cikin abin da mace za ta kiyaye dangane da mijinta, in mijinta ya ce yi kaza ta aikata, in mijinta ya ce bar kaza ta bari, wannan haƙƙi ne na miji da yake da shi akan mata. Domin da Allah ya umarni da yin aure, kuma Allah ya tsara aure, sai Allah ya baiwa miji jagoranci da shugabanci. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah madaukakin sarki ce maza su ne waɗanda suke tsaye, suke shugabanni, suke jagorori ga waɗanda ma'ana suke mata, su ne suke jagorori akan mata. Bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd, da abinda Allah ya dibita sashin su akan sashi. Sai Allah ya kaddara namiji shi ne sama, ko da mace ta fi mutum girma, ma'ana a kaddara namijin shekararsa 20, ita kuma shekararta 25 ta girme shi da shekara 5, to in ya aure ta ya zama shi ne jagora, shi ne shugaba. Ko da ta bi shi kuɗi, ita tana da kuɗi shi kuma bai da kuɗi, to in ya aure ta ya zama shi ne jagora, a nan shi ne mai ba da umarni a cikin addinin Musulunci. Ko da ta bi shi shugabanci, muƙaddara masalan ita wata shugaba ce ko ƴar wata babba ce, ƴar wani babba ce, to wannan jagorancin nata in ta auri wanda ba kowa ba, to yanzu ya zama shi ne shugaba a kanta. Haka Allah maɗaukakin sarki ya tsari rayuwa. Aure ba ta yin kyau, ba ta zama daidai, sai idan namiji ya zama shi ne jagora a kan matar shi. Duk abin da za ki yi a wannan rayuwa, ki ƙoƙari ki zama kin yarda ke ce ƙasa da mijinki, mijinki ne sama da ke. Duk matar da ke ƙoƙari ta zama ita ce sama, mijin shi ne ƙasa, to rayuwar ba ta yin kyau. A ta abubuwan da muke ji ana yawan faɗa, ko ga masu karantarwa, ko ga masu yin wa'azi, ko ga masu sayar da magunguna, ko da me a ce ga abin da mace za ta mallake miji, ko wani abu makamancin wannan. In dai mallakewar ta ya koma shi ƙarami ne, ita ta koma babba, to wannan ba gyara gida yake ba, ɓata gida yake. Abin da yake gyara gida, ke mace ki yarda cewa mijinki yana sama da ke. Duk wani abin da zaki samu na magani, na lakani, na karatu, na menene, ya zama zai dora ki, zai koya miki ne cewa ke ce mai karɓar umarni shi ne mai ba da umarni. Amma aka ce ga wani lakani da mijinki zai biki zaizai, in dai har da gaskiya biki zaizai ɗin ya zama binki yake, to ba hanyar gyara gida ba ne. Domin Allah ya tsara ya kuma ɗora ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa', su mazaje su ne sama da mata, su za su ba mata umarni su ce yi, su za su ce mace ta bari ta bari. Sai dai wannan bai hana shawara, bai hana taimakon juna. Don kasancewar miji yana ba da umarni a yi, ko mijin yana cewa a daina, ba shi yake nuna cewa ke kuma mace ba za ki iya bada shawara ko ba za ki iya fadar abin da ya kamata a yi ba. A'a, musulunci bai mai da mace baiwa a cikin gida ba. Baiwa ita mallakar ta ake, kuma ana juya ta, ana sarrafa ta, ana ma iya sayar da ita. Amma matar mutum ba baiwarsa ba ce, abokiyar rayuwarsa ce. Wannan kina da dama ki bada shawara, ya ce kaza ki ce a'a ga shawara ga abin da za a yi, a shawarce kaza ne daidai, ko kuma abu kaza ya kamata a yi. Manzon Allah yana shawara da matan shi, kamar yadda na gaya mana cewa shi ne abin koyinmu. Lokacin da aka je aikin haji na bankwana, lokacin da aka je za a yi haji, za a yi aikin haji, manzon Allah bai samu shiga garin Makka ba, sai aka kulle sulhu tsakanin shi da mutanen Makka cewa ya hakura kare shi daga garin Makka ya koma. Da haka manzon Allah ya gamsu da wannan, aka yi wannan sulhu. Sai manzon Allah ya fito ya ce wa sahabbai, tunda mun yi sulhu, duk wanda ya taho da dabba ta hadaya ya yanka ta a nan gurin. Kowa ya je ya aske kanshi, mu cire kayan ihramin mu hakura, shekara mai zuwa ba dawo. Sai sahabban manzon Allah suka yi turu, suka yi tsaye, suna tunanin ya za a yi za mu taho, mu ne a kan gaskiya. Manzon Allah ya gaya mana ya yi mafarki, ya gama a cikin Makka muna dawabi, kuma yanzu mun zo za mu shiga, kuma a ce mu koma. Gaskiya mu muna ganin cewa da yadda za a yi mu dage mu shiga garin nan. To amma manzon Allah ya riga ya hukunci cewa a koma. Sai manzon Allah ya ce su yi aski, ba wanda ya aski. Manzon Allah ya ce su yanka hadaya, ba wanda ya yanka hadaya. Ana nan ana tsaye, sai manzon Allah ya shiga gurin matarsa Ummu Salama, ya ce mata, ni ba ina jin tsoron abin da zai biyo baya. Ta ce, me ya faru ya Rasulullah? Ya ce, ga abin da na umarci sahabbai su yi, an riga an yi sulhu, garin Makka ɗin nan ba za mu shiga ba, amma duk wanda ya taho da dabbar hadaya ya yanka ta. Wanda yake ya ɗauko niyya aikin haji da umara a cire ihrami a yi aski, na faɗa. Amma sahabbai sun yi tsaye suna tunanin ko za a samu canjin lamari. Sai Ummu Salama ta ce, ya Rasulullah, ka fita, in ka fita ka kira wanda zai yi maka aski, sannan ka je ka yanka dabba hadayarka, ka yi kakkai musu magana, je ka yi wannan. Sai manzo Allah ya ɗau wannan shawara, yana fitowa ya zo ya aski, yana yin aski. Sai sahabbai kowa ya kama yin aski, sai wanda ya ce a ɗauko shi yi min, wanda ya ce a yi min, tunda sun ga manzon Allah ya yi. Manzon Allah ya yanka dabbar, su ma suka yanka, suka cire ihrami. Mahallin shahida a nan, kun ga matar shi ce ta ba su shawara, ko manzon Allah ya bi wannan abu, kuma abin ya amfane shi. Haka nan idan muka dawo farkon musulunci, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a kogon Hira, farkon haɗuwarsa da mala'ika Jibrilu, bai taɓa ganin mala'ika ba sai a ranar. Da haka ya ga mala'ika, mala'ika ya zo ya umarce shi da ya yi karatu, iqra. Manzon Allah ya ce, ma ana biqari. Manzon Allah ya ce, ni ba na karatu. Tunda manzon Allah bai koyi karatu da rubutu ba. Mala'ika ya ce masa, iqra. Manzon Allah ya ce, ma ana biqari. Ya kama manzon Allah ya matse, sai da manzon Allah ya ji ba daɗi, ya sake ya ce, iqra, yi karatu. Manzon Allah ya ce, ma ana biqari, ni ban iya karatu ba. Sai da suke haka sau uku, sannan sai ya ce, mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. sai karanta musu wadannan ayoyi guda biyar, yace ga abin da za karanta. Sai ya bace. Manzo Allah ya taho gida, da ya sako daga kogon Hira ya taho gida, ya samu matar shi Nana Khadija. Sai yake ce mata, ni fa yau na ga wani abu, kuma ina jin tsoro, da kada khashitu ala nafsi, ina jin tsoro ko wani abu ne zai same ni. Nana Khadija ta kwantar mai da hankali ta ce, kalla la yukhzika Allahu abadan, ta ce har abada Allah ba zai tozarta ka ba, kana sada zumunci, kana ɗaukar nauyin wanda bai da shi, kana taimakon mabukaci, waɗannan kyawawan halaye naka ba da za Allah ya tozarta ka. Manzo Allah hankalin shi ya kwanta, dan haka ta ɗauki manzon Allah ta ce, zo mu je gurin wani ɗan faffana makaranci ne, masanin at-taurari da injila, kai mai bayani. Ta je da shi ta ce, gashi ga abinda wane ya gani. Sai ce, wannan mala'ika ne ya gani, kuma irin mala'ikan da ya zo wa annabi Musa ne. Hankalin manzon Allah ya kwanta. Mahallin shahir a nan, matarsa ce ta kwantar masa da hankali. Da haka abinda nake so in faɗa a nan, rayuwa tsakanin miji da mata rayuwa ce take makon juna, ta hanyar ba da shawara. Amma namiji shi ne jagora, sai dai wannan bai hana ya shawarci matarsa, musamman cikin al'amura waɗanda suke ɓangaren mata ne. Akwai abin da mata su suka fi sani, su ne gwanaye a wannan harkar. To ana son miji ya zama ya shawarci matarsa akan irin waɗannan al'amura ɗin. Hatta kuma abin da ya shafi wa jama'a, ana iya shawartar mace ta ba da shawara akai. Da haka haƙƙin miji ne akan matarsa ta yi masa da'a. daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine ta kiyaye masa dukiya ta kiyaye masa gida kada mace ta kuskura ta bari wani ya shigo gidan wanda mijinta bai yarda da shi ba wannan manzon Allah ya faɗa cikin haƙoƙin maza akan mata shine ta kiyaye masa abin da ya shafi alfarmar gida al'ada ta gudana akwai mutanen da in suka zo gida ko mai gida baya dan za su shigo kuma in ya zo mai gidan ba zai ce komai ba kamar kanin mace da wanta da babanta wadannan idan suka zo ko mai gida yana nan ko baya nan za su sallama su shigo don muharramanta ne kuma a musulunci ba su yi haramun ba to anan ba da yi dan mai gida baya nan mace ta ba su izini sun shigo akwai wadanda al'ada suna shigowa al'adar mu amma a musulunci akwai gyara shine wadanda suka zama yan uwan mace wanda akwai aure tsakaninsu dan uwan babanta dan kanin babanta dan kanwar babata ma'ana dai abokan wasanta waɗannan ƴan uwanta ne amma akwai aure tsakaninsu to irin wannan al'adar mu Hausa Fulani shine su ma in suka zo suna shiga gida to amma akwai gyara za su iya shiga gida amma mace sai in tana cikin hijabin da ya halatta ta fito da shi ma'ana ta rufe jikinta ya zama fuskarta da tafukanta ake gani wanda shi ne abinda zai iya halatta ta fita da shi to ba laifi don sun shigo idan mai gida baya so kuma bai yadda ba to nan ma ba ki da hurumi ki ba su dama su shigo kada ki ba su dama su shigo amma in kin san in sun shigo gidan ba zai ce komai ba to babu laifi don sun shigo matukar kike kyakkyawan shiga saɓanin iyaye idan babanki ne idan ƙaninki ne idan wanki ne waɗanda suke muharramanki ne waɗannan suna iya zo same ko da ba hijabi a tare da ke kina sanye da tabaki ila wuyanki a waje ila dantsan hannunki a waje ila kwabrinki a waje duk wannan ba laifi don sun ga waɗannan al'amura da suke bayyana yau da gobe babu laifi tunda waɗannan muharramanki ne amma waɗancan waɗanda ba muharramanki ba za ki sanya hijabi sai su shigo kuma kada a kadaita da su kamar yadda musulunci ya hana namiji da mace su kadaita a gurin da ba kowa matukar ba muharraminta bane ba kuma mijinta bane to wannan yana cikin haƙƙin miji akan matarsa dan haka sai mata ta kiyaye wannan daga cikin abin da yake wajibi mace ta kiyaye wa mijinta shine abin da ya shafi hidimar cikin gida hidimar cikin gida duk wani aiki na cikin gida haƙƙi ne na miji matarsa ta masa bayani da yake mafi inganci magana mafi inganci shine mace wajibi ne ta yi wa mijinta hidima ta cikin gida wajibi ne akwai malaman da suke cewa ba dole ta yi mai girki ba dole ta yi mai shara ba dole ta gyara mai gurin kwanciya ba wannan magana akwai ta amma ba ita ce mai karfi ba ita bace magana mafi rinjaye magana mafi rinjaye wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidimar cikin gida kamar yadda yake wajibi ne mata hidimar wajen gida wajibi ne je nemo mata abinci wajibi ne neman mata gurin zama wajibi ne dinka mata tufafi a yayin da take da bukata wajibi ne kiyaye mata lafiyarta duk wannan aiki ne da aka dora na miji wanda zai fita ya nemo to ita kuma wajibi ne ta kula da cikin gida ta share gida ta dafa masa abinci ta kula da tufafinsa ta kula da kayan shi da dukiyarsa da ya kawo ta cikin gida wannan wajibin ta ne kai masa dalili kuwa shine saboda Allah madaukakin sarki ya raba abin ne shi namiji an bashi nauyi na waje wanda zai fita mace kamar yadda muka ambata ko da ta fi mijinta kuɗi to wajibin shi ne ciyar da ita idan ta ga dama ta ce to ina da kuɗi amma kuɗi na zan ci gaba da juyawa amma kai zaka dinga siyo shinkafar da zamu ci kai zaka dinga sayo abincin da zamu ci kai zaka biya kuɗin gida kai zaka yi kaza wannan ba ta saba Allah ba amma ababi na kyautatawa ba laifi ta kyautata masa to haka kuma da aka raba aiki aka bashi na waje idan wani aka bata da cikin gida mata kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna yin hidima cikin gida haka nan matan sahabbai duk suna yin hidima cikin gida idan mace tana ji da girma da daukaka bata kaina na Fatima ba idan ana magana mahaifi mahaifinta yafi kowa in ana magana mijinta yafi duk mazajen ku idan ana magana ƴaƴanta sun fi ƴaƴan ku hiya bintu man hiya zawju man hiya ummu man man za yusawi fil anami ulaha waye kai matsayin na Fatima a nan cikin mu babu amma duk da haka hidima take wa mijinta tana mai hidima har hannunta yana yin kanta tana yin hannunta yana zubar da ruwa har wata rana ta je gira ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah na ji labari za a samu ganima za a samu sako na bayi idan an samu da Allah a bada baiwa ko bawa da zai taya ni hidima cikin gida ko ga da ba wajibi bane sai manzo Allah ya ce dan me kewa Allah kake ki daina manzo Allah bai ce maka haka ba sai manzo Allah ya ce ki je ina zuwa zan zo gidan tace ho gida manzo Allah ya zo ya same ta a gida da daddare har bayan ma sun kwanta manzo Allah ya zo ya buga gida ya zo ya same ta ya zauna a gefen shimfida ya ce na ji abin da kike nema amma bari in gaya miki abin da yafi wannan alkhairi manzo Allah ya ce idan zaki kwanta bacci ki yi subhanallahi sau 33 alhamdulillahi sau 33 Allahu akbar sau 34 ya fi abin da kika nema ya fi duniya da abin da ke cikinta manzo Allah ya ce ga abin da na baki ya fi wannan abin da yake nema na baki ma ci to shikenan shi yasa malami suka ce duk wanda yake son daukaka wanda yake son biyan bukata wanda yake son sauki a rayuwa duk mai wata bukata to ya rike wannan zikiri yayin da mutum zai kwanta bacci in yayi Allah madaukakin sarki zai biya masa bukatar sa sannan kariya ne dan haka manzon Allah ya koya na Fatima mahallu shahid anan ko ga tana masa hidima ta cikin gida Zubair ibn al-Awwam dai ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dai daga cikin manyan manyan sahabbai waɗanda ba aka yi bishara da aljanna matar shi Asma dai ce daga cikin manyan matan sahabbai amma ita take bai hidima cikin gida da yake a wancan lokaci zamanin irin na yanayin kauye hatta dabbobin da yake da su ita take fita ta kawo abinci ta ba su to da haka wannan yake nuna mace ce mu mijinta hidima shine asali shine daidai amma wannan bai hana idan miji yana da hali yace ya dauke miki wanke-wanke ya dauke miki abin da ya shafi sharar gida ya dauke miki gyaran cikin gida ya dauke yi wa yara wanka yace zai ka miki ya aiki wannan ba laifi a addini ba laifi bane idan yace zai ka miki wanda za ta taya ki aiki ko za ta miki aiki wannan ganin da masa ne kuma kyautatawa ce ko bai saba addini ba amma da zai ce ni zan tafi aiki na waje ke kuma ki kula da gyara gida to haƙƙin ki ne ki kula da wannan domin me domin kowa Allah ya raba ya bashi aiki shi kuskure ne abinda ake samu ga wasu daga cikin yara musamman wanda suka taso gidan masu hali sai ta yi aure sai ta ce ba za ta yi mijinta hidima ba ta fi ƙarfin ta kai mai ruwan wanka ta fi ƙarfin ta share mai ɗaki ita ta fi ƙarfin ta dafa mai abinci ita sai dai ta kwanta sai dai ta kallo sai dai ta mai to wannan ba komai kike ba kanki ka cuta kuma haƙƙi ne nashi idan wannan haƙƙin bai yafe ba Allah zai kama ki da wannan zaman aure zama ne na taimakon juna shi yasa ba a yin aure ba soyayya in mace ba ta son mutum kada a bata shi in baya son ta kada a aura masa dan ana son su taimaki juna ne to dan haka a kiyaye wannan yana cikin abinda mata ya waje ba su kiyaye yayin da yake wa mijinki girki kike dafa mai abinci ko kike mai shayi ko kike kai mai ruwan wanka ko kike share mai gida ko kike mai kaza Allah yana baki ladan wannan aikin da kike ba wai yana tafiya haka ba Allah yana rubuta miki lada kuma da wannan ne zaki samu albarkar rayuwa kuma da wannan ne zaki zama mace abin misali daga cikin duk matan da ake so amma in mace ta zama tana ganin ta fi karfin mijinta ko ta fi karfin ta mai hidima to anan ba za ta zama abin misali ba kuma ba wani abu ne wanda yake na ban sha'awa ko na wanda za a yi koyi da shi amma in mai gida ya dauke wannan nauyi yace zai yi ko zai samu wanda za su yi to wannan ko bai saba shari'a ba nauyin shi ne damar shi ce babu laifi dan yayi wannan bal ma abin da ake so idan ya zama na aiki yayi wa mace yawa a gida to namiji tausaya mata ya taimaka mata ko su yi aikin tare ko ya nemo mata wanda za ta yi ta wannan aiki wannan abu ne mai kyau a cikin rayuwar aure daga cikin abin da yake wajibi mace ta kula da shi a zamantakewarta ta aure shine ta sani yadda take amana a gurin mijinta haka shi ma yake amana a gurinta kada ta yadda kai wani abin da zai zama cin amana ne a tare da shi shine matsalar idan baya nan ta kiyaye kanta idan ta fita ta kiyaye mutuncinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mace ta gari ita ce wanda in miji ya kalle ta zai ji dadi in ya umarce ta za ta yi in kuma baya nan za ta kiyaye haƙoƙin Allah kada ya zama idan namiji baya nan mace za ta fita inda ta ga dama za ta yi mu'amala da wanda ta ga dama za ta faɗi abin da ta ga dama wannan ba daidai ba ne idan mace ma'aikaciya ce a gurin aiki ta kame mutuncinta kada ta yi magana da wani ta cikin abin da yake na larurar aiki kada ya zamana tana ɓatawa tana ma'ana zubar da mutuncinta a fili don wannan cin amanar miji ne ko manzon Allah ya hana daga cikin abin da mace za ta kiyaye wanda haƙƙi ne na miji shine ba za ta fita ba sai da izinin shi haka manzon Allah ya ce hatta masallaci wanda shari'a ta ba mace dama ta kai masallaci da sallah maza Allah hadisi da dama Imam Muslim ya rawaito Imam Bukhari ya rawaito maza Allah yana cewa idan matar daya daga cikin ku ta nemi izini za ta je masallaci kada ya hada ta idan ta'azana amatu ahdikum ila almasjid fala yamna'aha maza Allah yace in matar dayan ku ta nemi izinin za ta masallaci kada ya hada ta to da haka anan zuwa masallaci ma sai ta nemi izini to balan ta ba wani guri na unguwa wannan haƙin miji ne a nemi izinin shi zan je guri kaza kuma abin da yake daidai idan mace ce za ta je guri kaza to abin da yake daidai shine ta tsaya nan inda ta nemi izini kada ta ƙara wata za ta ce za ta je gidan suwane amma ita ta ce ta je gida hudu biyar wannan ba daidai bane inda yake ce za ki je ki tsaya a nan idan har kina da buƙatar yi biye biye ki je can to ga ya mata gaskiya zan je gidan suwanci amma a hanyar gidan akwai gidan suwanci da wanda zan leƙa mu gaisa wanda duk babu laifi kuma inda kyakkyawan zama da fahimta ba zai hana ba dan haka mace ba za ta fita da gida ba sai da izinin mijinta wannan shine abin da yake na addini ba daidai bane mace ta fita ba izinin miji ya halatta a musulunci ba laifi mace ta fita dan bukata ma'ana ta fita ko dan zuwa gaisuwa ko dan zuwa taya wata wani bikin aure ko mace ta fita dan zuwa makaranta ko ta fita dan zuwa aikin da ya zama na larura wanda za ta yi dan ta kare kanta mutunci ko ƴaƴanta ko al'ummata duk wannan ba laifi a addini amma ya zama da izinin miji za a fita baya halatta mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba sannan yana cikin abin da yake haƙin miji ne dangane da matarsa shine ta girmama ƴan uwanshi ta girmama nashi ba daidai bane mace ya zama mijinta kadai take ganin girma ba ruwanta da dangi ba ruwanta da wannan kuskure ne ana son mace ya zama ta girmama ƴan uwan mijinta domin alamu ne na girmama shi ba da za a ce mace tana son miji amma ba ta son ƴan uwan shi ba ta son mahaifiyar shi ba ta son kaza wannan kuskure ne kuma za ta ba su girma irin wanda ya tantance su sai dai anan dole ne mu gane akwai abin da yake faruwa na kuskure musamman daga iyaye mata shine idan mace tana da ɗa in ya je aure ya auro yarinya ya kawo gida ita kuma sai ta ɗauki idan ta gaba ɗaya sai ta zira kan wannan yarinya ba ta so a yi mata ɗinki sai wai in ta ba da umarni ba ta so a sai mata wani abu na jin daɗin rayuwar duniya na ci ko na sha sai in ta ba da umarni ba ta so a yi mata ɗinki sai in ta ba da umarni ba ta so a gyara mata gida sai in ta ba da wannan kuskure ne uwa tana da haƙƙinta mata tana da haƙƙinta kuma kowace yadda Allah ya umarci miji ya kyautata wa matan shi Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su zamantakewa ta adalci haka Allah ya umarci da ya kyautata wa iyayen shi dan haka kowace tana da haƙƙi idan a matsayin ki na uwa baki da shi wajibi ne ya baki in a matsayin ki na uwa baki da abinci wajibi ne sai miki matukar shi yana da hali wajibi ne ga ɗa ya kula da iyayen shi a lokacin da suke cikin bukata ba su da hali shi yasa a shari'ar musulunci ba a ɗaukan zakka a ba uwa ko uba in ɗa ya cire zakka baya halatta ya ɗauka ya ba babar shi da ta haife shi ko ya ba baban shi da ya haife shi saboda me saboda a musulunci baba da baba idan ba su da shi wajibi ne ɗa ya ciyar da su su sun fi karfin ba wai sai zakka za ka ba su a'a su in ba su da shi wajibi nauyin su ya hau kanka in kai kana da shi sai dai in ba ka da shi to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha to ku tunda haka ne a matsayin ki na uwa kaddara ba ki da shi kuma Allah ya goda masa yayi arziki kuma yana da mata to ba ruwan ki da abin da ya sha matan shi ke ne munaki haƙƙin me ya haƙƙi ya miki abin da Allah ya dora masa amma kada yadda wasu iyaye suke yi su zama ma'ana su ne kariya katanga tsakaninsu da matan ƴaƴansu su hana su zaman lafiya wannan ba daidai bane ya saba addini a irin wannan lokaci in ba sai da ba ta dada haka kullum uwa ta yunkura ta ce ka saki wanci ba dan komai ba abin da ta yi mata to anan ma su malamai na cewa ba dole yi mata biyayya ba saboda babu wani dalili na addini ko na hankali ko na shari'a da ya ba ta damar ta hana shi rayuwa cikin abin da Allah ya ba shi iko kowanne idan za a kiyaye masa haƙƙi za a zauna lafiya kowanne in za a ba shi haƙƙin shi za a zauna lafiya uwa haƙƙinta daban mata haƙƙinta daban wajibi ne kan miji ya ciyar da matarsa wajibi ne ya ba ta gurin zama
wajibi ne ya tufatar da ita, wajibi ne ya shayar da ita, ke ma uwa in baki da shi, wajibi ne danki ya ciyar da ke, ya tufatar da ke, ya baki gurin zama, idan baki da shi, in kuma kina da shi, ko mai gidanki yana nan yana da shi, to wajibcin nashi kuma yana, wajibcin naki yana kan mai gida, ma'ana mahaifin da kenan, shi abin da da zai kyautatawa ne a addini. To dole mu kalli wannan, mu gane, dan yawanci ana yawan samun matsaloli dangane da abin da ya shafi wannan. Yana daga cikin abin da mace za ta kiyaye a gidan mijinta shine ta kiyaye sirrin zamantakewa. Tun daga abin da ya shafi zaman aure na mu'amala aure tsakanin miji da mata. Manzo Allah ya ce mafi sharrin halitta a gurin Allah shine namijin da zai biya matarsa bukata, matar da za ta biya mijinta bukata, sannan kuma zo suna ba da labarin sirrin abin da ya faru. Akwai kurakurai da yawa ƴan mata suka yi idan sun yi aure. In an kai amarya gidan mijinta washe gari sai kawayen su zo gidan. Ba abin da suke yi sai suna tambayar me ya faru, wace mu'amala aka yi, wannan haramun ne ki bada labari, haramun ne ku tambaya, haramun ne ki bada labari, wani abu ya faru, wani abu bai faru ba, wannan sirri ne tsakaninki da mijinki, sirrinki ne, baya halatta ki gaya wa kowa, ba babbar kawa ba, ko tare aka haife ku baya halatta ki gaya mata, ita ma kuma baya halatta ta tambaya. Abin da yake manzo Allah ce mafi sharrin mutum shine wanda zai wannan kuma yazo yana bada labari. Haka nan akwai abin da su ma maza sukan yi, idan namiji ya aure in ya tare da matarsa kwana ɗaya biyu kuma sai ya je ya zauna cikin abokai yana bada labarin sirri na rayuwa aure, wannan haramun ne. Dole ne kowa ya kiyaye kowa ya sirri. Akwai abin da yake halal ne idan ka faɗa a waje ba wani abu. Misali yanzu miji ya kwana gurin matarsa, gari ya waye, ya fito, ya iyale ce na biya kalau, ya ce ai na same ta mace ce mai kirki, mai kyawawan halaye, mai ɗabi'u, mai tsoron Allah, wannan duk babu daidai a addini. Ko ma'ana ya faɗi kyawawan halayenta ko na iyayenta, ko kuma ma irin abu na duniya, ya ce ai na je na tara a ɗakin an sa mun kaza, na samu kaza, kai an min hidima, an yi kaza, duk wannan ba laifi. Amma abin da ya shafi sirrin zamantakewa aure, wannan baya halatta namiji ko mace wani ya gaya wani, haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Kuma wannan hadin ba wai ya tsaya kan amarya da ango ba, duka ma mata, domin yana cikin mummunan ɗabi'a da mummunan al'ada da ke faruwa a yau. Za ka shiga ma'ana irin wannan social media sai ka tarar cewa an buɗe gurba, abin da ake ce irin wannan tattaunawa tsakanin mata, wannan ta ba da labarin mijinta, wannan ta ba da labarin mijinta, wannan ta ba da labarin abin da aka yi jiya, wannan ta ba da labarin kaza, wannan haramun ne, haramun ne. Baya halatta ke mace ki zauna a cikin wannan group din, ke ma mace kuma baya halatta ki ba da labari. Zaman aure zama ne da yake, akwai sirri, akwai abubuwan da baya halatta a gaya wa kowa, wannan tsakanin miji ne da mata. Daga cikin sirrin da za a kiyaye shine sabani da za a samu. Dole ne in an zauna tsakanin miji da mata a samu sabani, domin ba yadda za a yi rayuwa aure a ce an zauna ba a saba ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa cikin halitta yana saba da matan shi, sun taɓa ɓata masa rai sai ya yi ila'i. Abin da ya kira ila'i shine miji ya yi rantsuwa ya ce zai kaurace a matarsa tsawon wani lokaci. Wanda Allah ya ce shi zai bar gidansa sai ya yi wata guda bai shiga gidan ba, ya koma wani gefe a masallaci ya zama a nan yake kwana, sai da ya kwana 29 sannan ya shiga gida. Ko ga yaro da kenan, idan har ya zama mata za su ɓata manzon Allah rai, ni waye da matata ba za ta ɓata min rai ba. Idan ya zama da manzon Allah zai ji ba daɗi tsakanin shi da matarsa, ke wa sai ce za ki zauna da mijinki ki ce ba za ki samu damuwa ba. Shi mutum ba wanda a rayuwar nan zai rayu 100% da jin daɗi koyaushe, sai dai mutum ya shiga aljanna. Aljanna ce kaɗai ginin da ba damuwa. Amma a nan duniya duk mulkinka, duk kuɗinka, duk iliminka, duk isarka sai ka samu wani abu ya ɓata maka rai, sai wata ran ka ji ba daɗi, ko wani ya gaya ma magana, ko ma'ana wani ya aikata ma wani aiki, ko kuwa haka kurin ba kowa ma karan kanka rayuwar ka ji ba daɗi. Tunda duk ni'imar da kake ciki in ka tana za ta ƙare, dole ka ji ba daɗi. Ina cikin abin da ke lalata jin daɗin duniya tunawa za ta ƙare. In ka tana cewa zan mutu, yanzu nan kowa da yake cikin mana dukkan mana da yaran mu ba mai san mutuwa, ba wani mai san mutuwa, inda yanzu za mu ga mutuwa duk duniya za mu. To kuma yana cikin abin da zai rage mana jin daɗi, kaddara yanzu muna cikin jin daɗi, lafiyar mu kalau, muna ci muna sha, da mun tuno za mu mutu sai mu ji ba daɗi. To wannan rayuwar duniya kenan, dole sai ka ji ba daɗi, ko a ɓata maka rai, ko rayuwar ta ishe ka, ko wani abu. A aljanna ne ake shiga, ba a gabuwa da waɗannan abubuwa. ‘Yan aljanna in sun shiga aljanna, in mala’iku sun zo sai za su yi salamun alaikum, aminci da kwanciyar hankali ya tabbata a gare ku, haka nan gaisuwar ƴan aljanna a junansu salamun alaikum kuma a junansu aminci ya tabbata a gare ku kuma wannan amincin shine a cikin aljanna babu wahala babu rashin lafiya babu tsufa a cikin aljanna babu wani abin da zai tada hankali babu rashin lafiya manzo Allah ya ce in aljanna sun shiga aljanna za a yi shela a ce inna lakum an tasfiqu fala tasqamu abadan za ku yi lafiya ba za ku ƙara rashin lafiya ba har abada wa inna lakum an tashibbu fala taharamu abadan sannan ku za ku zama samari ba wanda zai shiga aljanna yana tsoho za a shiga ana cikin samantaka manzo Allah ya ce za a ga yaro kuma ba tsufa har abada sannan kuma a cikin aljanna akwai ci akwai sha to sai sabin ka tambaya an ce baba wali baba yan gida ya waɗannan abubuwa za su bi da sai manzo Allah ya ce gyatsa yan aljanna za su dinga yi tare da yin gumi kuma gyatsan mai kanshi gumin ma mai kanshi kamar almiski wannan shine ta yadda za su dinga fitar da abin da ya kamata su fitar sannan za su dinga yin tasbihi suna subhanallah to a cikin aljanna ne mutum zai zauna kalau amma a duniya ba yadda za a ce yau ga ka baka da wata matsala dole ne kana da matsala irin taka ko ba wani dan adam kuma da zai wadatu ga wani to tun da haka ne kuwa daga cikin abin da ake bukatar ke mace ki kiyaye dangane da mijinki shine ki kiyaye masarri na cikin gida za ku iya yin fada wani abin shiga tsakanin ku ki bata masa ko ya bata miki to abin da ake so shine in kun yi wannan ku yi kokari ku gyara tsakanin ku namiji ba namiji bane isasshe ba namiji bane abin yabo wanda zai zama kullun yana kan hanya yana kai karan matan su wannan kasashen namiji ne mace ba mace bace a bar yabo wanda za ta zama ba ta iya daidaita da mijinta kullun tana hanya tana kai kokan shi wanda ake so shine ya zama da in wani abu ya faru a junan za su daidaita domin duk lokacin da ya zama nayi miki abin da ba daidai ba na sani kike mun abin da ba daidai ba na kin sani to ai bara so a zauna lafiya ki bani hakuri in kin mun ba daidai ba ni ma in baki hakuri ne miki ba daidai ba da ake da muke jin ana cewa iyayenmu sun yi shekara 40 ba a taɓa yadi ba a ce ai ga su shekara ta 40 da mijin ta ba a taɓa yadi ba yawanci in ka samu iyayenmu zaka ji da kakanninmu zaka ji haka ake faɗa ai ba wai dan ba ɓatawa bane ana ɓatawa amma a cikin gida ake kashe magana ba komai ake zuwa a kai waje ba to yana da kyau mace ta zama mai sirri kada ki zama kina zaune da mijinki da kun yi faɗa zaki kira wayar kawa haka wasu ke sai ta kira wayar kin san yau me yayi mun wai kaza da kaza yayi mun ita kuma kawar da yake mai kafar alade ke sai ta ƙara zuga ta sai ta dora ta tace ai ga abin da zaki mai ai ga kaza shikenan daga nan sai rayuwar gida ta zo ta talalace a maimakon a gyara maimakon a gyara kai sai zama ya lalace shawara da mace zaki ba da kowa mace zaki shawara ba ita a rayuwa ba da kowa ake shawara ba kowa ake gaya matsaloli ba akwai abokin da aboki ne na gari damuwarki damuwarta ce damuwarta taki ce sannan kuma duk ci gabanki tana so kina son ci gabanki to irin wannan ba dai mai dan an nemi shawara wajen warware cikin wasu abubuwa da suka zama damuwa ne a cikin gida daga cikin abin da mace za ta yi a zaman aurenta kuma ya zama ya amfanar ya kayatar shine mace ta raya gidanta da addini kada mace ta mai da gidanta wani sansani ne na kwaikwayon rayuwar waɗanda ba musulmi ba ko kuma rayuwar wasu can daban akwai wanda sukan yi aure amma su abin da suke kokari su kwaikwaya shine rayuwar gidan gaba ɗaya a juya ta ko a mai da ita rayuwa ta turawa ko a ce a mai da ita rayuwa ta ƴan boko ko a ce a mai wannan ba shine birgiya ba ki mai da gidanki gida ne na fage na addini sai ki ji daɗin rayuwar gida aljanu suna nan tare da ba kuma abin da yake raba mutum da aljanu ya zauna lafiya irin kusantar Allah domin aljanun da suke cutar da ɗan adam shedanin aljanu ne muminan aljanu musulman aljanu ba sa cutar da ɗan adam domin su ma suna kiyaye dokokin Allah domin su ma alƙur'ani ya wajaba a kansu su yi aiki da shi sunnan manzon Allah ya wajaba su yi aiki da ita to so wani aljanun da suke cutar da mu suke kama mutane su wanda su aljanu ne waɗanda suke fassararru ko kuma waɗanda ba musulmi ba menene zai sa mutum ya kubuta daga wannan hanya ta shaidanu ta aljanu shine kiyaye dokokin Allah da haka yayin da yake mai da gidanki ya zama na kina so ki rayuwa irin ta wanda ba musulmi ba ko ta ƴan duniya to kin budewa musiba da bala'i dama ne a gidan ki ta shigowa ku ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku zai shiga gida da ya shiga gida sai ya sallama da yayi sallama sai shedan ya ce a mabiyansa to yau ba ku da gurin kwana a gidan nan mai gida ya kore su da ya shigo da sallama ya ambaci Allah yayi sallama sai da mai ce yo babu ran kwana in an ka abinci za a ce manzo Allah ya ce in ya ce bismillah sai shi da ya ce kuma ba ku da abinci a gidan nan kenan yanzu duk wanda zai shiga gida sai ya ambaci Allah yayi sallama ga mutanen gidan ya kore shedanu idan an ka abinci kowa zai ce bismillah kuma aka ci da hannun dama to shikenan an yi maganin shedan sai zama shedan bai da abinci amma zaki shigo gida ba sallama ko zai shigo gida ba sallama ba ambatan Allah an kawo abinci ba bismillah an shigo da shedanu an ci abinci da shedanu an shiga ban daki da shedanu an tashi da to daga nan sai ga abubuwa suna ta zama wani iri a cikin gida amma idan ya zama a gida akwai ambatan Allah da kiyaye dokokin Allah in za a shiga an ambaci Allah an nisanta daga shedan a za a ci abinci an yi bismillah an nisanta daga shedan an zo za a shiga ban daki an yi addu'a shiga ban daki an nisanta daga shedan yayin da zaki fito kin yi addu'a kin nisanta daga shedan kin zo zaki kwanta bacci kin yi addu'a kwanciya bacci wanda ga tanan kala kala manzon Allah ya koyar kin nisanta daga shedan kin farka daga bacci kin ambaci Allah kin rabu da shedan sai zama rayuwar tana zama rayuwa mai kyau ba za a waye gari mutum ya bada cikin musiba da bala'i ba wani abu mai matukar muhimmanci da ya wajaba ku kiyaye a gidajen aurenku shine ku yawaita ko ku nisanci irin wannan kaɗa-kaɗa na zamani da suka cika mana ko'ina wata za ka yi mamaki za ta yi ni a gidanta amma ba za ka ji komai ba tsawon wannan yini sai kiɗa daga wannan mawaƙi ya ƙare za a sa ta wancan daga na wannan ya ƙare wannan kuskure ne ya zama na in ba za ki iya bari ba in ba za ki iya ƙaurace a gaba ɗaya ba to alal aƙalli ya zama na akwai lokacin da Qur'ani yana da ma'ana dama a cikin gidanki yadda kike ɗaukan wayar kike kunna ki ji kaɗe-kaɗe ki ji abubuwa na shedanu to yana da kyau kuma ki dinga jin abin da ya shafi Qur'ani babu da uzuri yanzu a wajen Allah maɗaukakin sarki uzurinmu taƙaitacce ne na barin abin da ya shafi sauraron Alƙur'ani muna da damar da za mu ji Alƙur'ani ko ba ki iya karatu ba ko ba ki sauka ba ko ba ki iya ba yanzu ta yadda kike jin kiɗa da me kina iya canza shi da jin Alƙur'ani da jin azuka da ambatan Allah in kina san gidanki ya albarka ya haske to wannan zai sa ki samu kyakkyawar rayuwa a cikin gida kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimake ki a ƴan uwana rayuwa aure rayuwa ce ta taimakon juna tsakanin miji da mata mu yi wannan rayuwa ta nan ne za mu yi da gidan mai zama gida mai kyau gida mai albarka kuma gida kyakkyawa dole ne sai mun yi haƙuri akwai buƙatar haƙuri ga miji akwai buƙatar haƙuri ga mace kowane ɓangare ana buƙatar zama masu haƙuri dole ne sai mun zama masu kawanci za ki gani wani abin ba daidai bane ke kawar da kai zai gani ba daidai bane ya kawar da kai dole ne sai mun zama masu ƙaunar juna yana daga cikin hikimar da Allah ya yi wa maza da mata ya ƙaddara soyayya tsakaninmu saboda ya zama na tofiya juna muna ƙaunar juna kamar yadda na faɗa maza Allah ce in za ka auri mace ma ka auri wadda take son ka alwadu matar da ke son ka kana son ta to dole ne sai mun kiyaye wannan dole ne a cikin rayuwar mu ta aure sai muna tambaye duk abin da ya shige mana duhu akwai abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su waɗanda za su taimaka cikin gyaruwar rayuwar aure kamar yadda nayi ishara zuwa ga ambaton Allah a cikin duk al'amuran da za a yi yadda manzon Allah ya koyar ba za a san wannan ba dole sai an tambaya dole sai an je makaranta dole sai an tambaye malamai kuma yanzu hanyoyin samun ilimi kullum ƙaruwa suke to dole ne sai mun kiyaye waɗannan abubuwa za mu samu kyakkyawar rayuwa ta jin daɗi ta zamantakewa a cikin aure kamar yadda na faɗa miji mata ma tana da haƙƙi akan mijinta amma na yawaita bayani akan haƙƙin miji akan mata duba da cewa mata ne suke nan suna sauraron abin da nake gabatarwa ke kuma daga cikin haƙƙinki da yake da shi akan miji wanda ba ne bin ambaci kaɗan shine lallai haƙƙi ne na miji ya ciyar da matar shi ciyarwa tana kan namiji wajibi ne ya ciyar da ita gwargwadon abin da Allah ya hore masa haka nan ya shayar da ita an tambaye manzo Allah me ya haƙƙin matar ɗayan mu akan shi manzo Allah ya ce ya ciyar da ita idan ya ci ya mata tibabi idan yayi to wannan yana cikin abin da mace take da shi yana daga cikin haƙƙinki akan mijinki shine kiyaye miki mutuncinki manzo Allah yake cewa koda wallahi bi kai zai kaurace ya bar gida to kada ya bar gida gaba daya a'a ya zama yana cikin ɗakin sai dai ya kaurace a shimfiɗar amma kada ya bar gidan gaba daya sannan manzon Allah ya hada fadan munanan kalma akan mace munanan kalma akan mace ma'ana yi mata ba'a ko ga ya mata munanan kalma manzon Allah ya hana mari a fuska mun san muzulunci ya zo da horo na duka amma ba duka da zai zubar da jini ba ba dukan da zai karye kashi ba kuma ma ba shine zafaffan abin da ake so muje dan gane da matar shi ba duk mutum da ke dukan mata ba shine zafaffan miji ba kina da haƙƙi ya baki gurin zama wannan ma haƙƙi ne na miji ya ba mace gurin da za ta zauna daidai gwargwado inda za ta zauna su yi rayuwa aure tare haka nan kina da haƙƙi ya kula da lafiyarki idan baki da lafiya daidai gwargwado ya kai ki asibiti ko ya samo miki magani gwargwadon yadda zai iya duk wannan kina da wannan haƙƙi kina da haƙƙi na abin da ya shafi ya baki haƙƙi na mu'amala aure kamar yadda shi ma yake da wannan haƙƙi din domin daga cikin manufa aure ana yin aure don a samu karewa ya zama shi ba zai je yana kallon matan wasu a waje ba sannan kuma ba zai je yana neman wasu a waje ba ita ma mutum kuma ta samu karewa ba za ta je tana kallon wasu a waje ba ko tana ma'ana neman mazan wasu ya zama an samu wannan karewa a juna to da haka kina da wannan haƙƙi mai biya miki buƙatar ki sai yadda ba za ki buƙaci wani ba sai shi sannan kuma daga cikin abin da yake da shi na haƙƙi girmama ki a matsayinki na dan adam a matsayinki na matar shi kamar yadda na faɗa manzon Allah yana karɓar shawarwarin mata ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ki karɓar shawarwarin mata ba duk da kasancewar sabiyayyen halitta to wannan ke ma kina da wannan haƙƙi ya ji shawarwarinki ya saurare ki akan abin da za ki faɗa sannan daga cikin abin da kike da shi na haƙƙi shine kamar yadda na faɗa ya kare miki mutunci a waje da cikin gida duk wani abin da zai zama miki da mutunci baya halatta yi shi ko ya aikata shi a dole ne ya tsayayi duk abin da zai zama kare mutuncin ki ne saboda mai kin zama matar shi kuma kina karkashin shi sannan yana cikin abin da kike da shi na haƙƙi a tare da shi ya zama ya girmama ƴan uwanki kamar yadda ke ma ake buƙatar ki girmama nashi ƴan uwan da dangi ba daidai ba ne miji ya zama baya ganin girman surukan shi ko baya ganin girman matan shi ƴan uwan matan shi wannan kuskure ne abinda ake so shine su ma ya girmama su bar ma musulunci ya nuna mana hatta kunya tsakanin siriki da sirika ko siriki da sirikin shi na miji wani abu ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi haƙƙi ne na miji ya kula da addinin matarsa kina da wannan haƙƙi idan ma'ana miki iya abu na addini bai koya miki ko ya baki dama ki koya ko ya siyo miki littafin da zaki koya dan ki san yadda zaki bauta wa Allah domin haƙƙin shi ne ya kula da addinin ki kada ya zama aure mace ta je gidan miji kuma shi gina an kyale ta ba a cini daga cikin abin da yake faruwa za ga yarinya ta soke Qur'ani wata ma ta haddace amma sai namiji ya aure ta kuma sai ya watsar da wannan sai ya bari karatun ya tafi to wannan duk kaɗan ke na daga cikin haƙƙoƙin ki akan miji da haka idan aka kiyaye wannan aka kiyaye dokokin Allah to za a samu kyakkyawan rayuwa a aure amma in ba wannan aka bi ba kowa yake ga abin da ya ga dama to gaskiya ba za a ji daɗin rayuwa aure ba kuma rayuwar nan gaba ɗaya taƙaitacciya ce mafi jin daɗi shine matar da su zama tagari ga mijinta manzo Allah yana cewa duniya mata wa khairu mataiha almar'atu salihah manzo Allah yake duniya gidan jin daɗi ne mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mace tagari dan haka mace tagari tana ɗaya daga cikin abubuwa na jin daɗin wannan rayuwa dan haka idan an kiyaye wannan sai a ji daɗin rayuwa in ba a kiyaye ba kuma rayuwa sai ta zama wahala to ba na san tsawai ta fiye da abin da na ambata tsantsiya na ba a malamin mu mana Abdullah ila ya ƙara tariki ko ƙarin bayani ko ƙarin fito da wasu abubuwa daga ambata ba abin da na faɗa yau dai Allah ya ba da lada wanda ne na kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
الحمد لله الحمد لله الحمد لله دكتور انا بوديا كما ان نغباتن دا شي كان هو غا شي اغبان كنا غني دكتور محمد رابع انا هو تولي جيل كما ان دا فتا ما راجم كما انا غني wannan babban baiwa da Allah ya mana na ɗan uwa wanda ke shaƙiƙin wannan dokta professor ainihin Muhammad Sani Umar rijiyar da shi kuma dokta Muhammad Rabi Umar bai girme ba ya zo daga gannan Kano a saboda gayyata ta musamman wadda mai girma da nejin Katsina hakkin mahuta Muhammad Jalo Abdulkadir ya tashi daga nejin Kano ya buƙaci Dr. ya zo kuma Dr. ya amsa kira kuma muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi zai zama yana kan hanyar komawa sako daga nan zuwa dare ko kuma wanda Allah nan zai fara wato hanyar muna godiya muna ƙara godiya babu wani abin da zan faɗa na abin da ake cewa taliki ko comment wanda duk abin da ake da buƙata gwargwado ya faɗa ta fuskar abulguje amma duk ya gane ɓangarorin al'amuran da ya shafi rayuwar aure ta fuskar rayuwar auren kuma a musulunci cewar dokta a musulunci lallai mu gane mu musulmi ne gaba da baya saboda haka kuma babban abin da za mu samu rabo a wajen Allah har rayuwar ta aure ta yi daɗi a samu zuri'a ta gari gida ya zama da gida ne kamar yadda muka san muka tashi a iyaye da kakanni wato ko da ba dukiya daga gida ya yi albarka to kiyaye waɗannan dokoki na Allah wanda babban Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansu kuma ya bayyana wanda dokta ya zo jaddada ya ƙara bayyanawa a harshen ma na Hausa filla-filla to za su ka kiyaye waɗannan hukunce-hukunce na shari'a shi ne babbar ɗaukaka ga matar miji ta ƙwarai ta gari haka kuma ga miji wato na mata wanda yake na ƙwarai na gari kana tsawaita saboda yan mata riga ta yi magana ba suna tahowa a maso a ce akwai takardu ƙanƙana shafuffuka ɗan gajajjeru mu rarraba wa ma'azarta wato wannan muhawara don su rubuta tambayoyi hakan kuma bai yiwu ba amma za a bayar da